Tallafin wanda ke kunshe da wasu sabbin motoci masu silke da wasu muhimman kayayyakin sadarwa wani bangare ne na gudunmuwar da kasar Amurka ta yi alkawarin bayarwa da nufin karfafawa rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel gwiwa a yakin da dakarunta ke kafsawa da ƴan ta'adda, in ji jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric Witeka lokacin da yake damƙawa hukumomin tsaro makullan waɗannan motoci. Jami'in hulɗa da ƴan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi Bara'u ya yi mana ƙarin bayani.
Kayan aiki na tsabar kuɗi miliyan 21 da ɗoriya na dala Amurka, kamar yadda muke gani, ga su sun haɗa da mayan tankoki da motoci na silke na ɗaukar sojoji da na dakon mai da ruwa da kuma kayan sadarwa cewa da na'urori na aika saƙo da kuma madabbai tabarau na hangin nesa da dai sauransu. Wannan gudunmuwar gwamnatin Amurka ne domin kama ma waɗannan ƙasashe yaƙi da wannan annoba ta addanci.
Ministan tsaron ƙasar Nijar Alhaji Kallamu Tarihi da ke karɓar wannan tallafi ya jinjina wa gwamnatin Amurka saboda a cewarsa ta yi tsayin daka akan maganar samar da tsaro a yankin Sahel. Yana mai nuna ƙwarin gwiwar cewa waɗannan kayayyaki za su yi tasiri sosai wajen murƙushe ƴan ta'addan kan iyakokin Nijar da Mali, Nijar da Burkina Faso.
Tunda ka san ba a shiga daji ba ruwa, ba a shiga daji ba mai, nan kana ganin kamar sai in ce maka station mobility an kai. Kowace mota da ka gani tana iya bada mai, ana iya bada, tana iya ba wata mota. Duk mota da ka gani tana iya ɗaukar ruwa, tana iya bada ruwa, kamar famfo ne a buɗe ga gari kowa ya sha. Kenan kaya ne na aiki na daji. Kaya ne wa'anda suka dace da soji da cikin yanayin da ake na yanzu na aikin soji. Sai mu ma Amurka godiya, kuma abin da sun ka saba yi, hulɗa mu daga Amurka ta zan hulɗa ce ta abu ƙasa a zahiri. Duk abin da sun ka ce za su yi cikin wannan hulɗa za su yi shi, kuma kaga abu ne gashi na ka kama na ka san abu ne mai umarni. Wai sai godiya gare su, na gode musu.
Wannan tallafi na zuwa ne makonni biyu bayan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya gana da jakadun Amurka da Faransa a fadarsa. Haduwar da ta kasance wata damar samun tantaunawa a tsakanin hafsoshin sojan kasashen uku da rumar kullo da wasu sabbin dubarun yaki da ƴan ta'adda. A dajibirin karamar sallah, hukumomin Nijar sun sanar cewa sojojin kasar sun karkashe ƴan Boko Haram sama da 50 a yankin Difa, yayin da aka kama wasu biyu dauke da bama-baman da suke shirin tayarwa, ba idan waɗanda dubunsu ta cika a nan yamai su ma a wani lokacin da suke shirin kai farmaki. Sule Muni Barma, wayar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.